ji muka ake tuhumar cewa ya ishe sa muka kama shi.
Menene laifin?
Ah, to kai kuma Umar Faruk Musa sabuwar DFCC ai kada mu yi magana kuma ku ce mu harbi a tsaye. Ya dai laifi muna bincike kuma lokaci ya yi na abin nan an ga ma an ba shi beli da ya fulfilling condition company. Ba ma son yanzu mun tura cewa bincike da muke yi yana a matakin bincike kuma mu zo muna ta faɗa ma jarida ai kaza ana tsammanin kaza. To muna ganin ya kamata a ce wayan abubuwa muna kama su muna aiki su sai in lokaci ya yi dangane da zuwa kotu ko kuma muka yi shawarar cewa lalle-lalle in Najeriya ya kamata da wannan don kariya ga waɗansu irin wannan ko kuma muna buƙatar wani ya zo mana bayanai kun nake ba mu da shi. To amma yanzu gaskiya ba za mu zo mu ce a'a ai ga abin da aka yi a'a an yi wata kwangila nan a kaza a'a ga wannan a'a shi ya fashi kaza ko ya yi kaza. Kaga wannan bai dace ba ga sabuwar tafiya wadda muka kura a wannan kuma ta huta wa ƙasa tsanaki da bincike da muke.
Amma ka ce kun ba da ƙa'idoji na ya cika domin a ba da belinsa. Shin anya tun da ka ce har yanzu bai cika wannan ƙa'idojin ba. Shin anya ba da gangan kuka ba da ƙa'idojin ba domin kada ya samu belin?
Ba da ƙa'idoji ya yi suna nan a kansu. Kowa wanda ya ziyarce baka taɓa zuwa nan ba ne an yi faru kana abin nan. Kowa ya san ƙa'idojin a yi. Daidai ya danganta da irin matakin mutum da kaza da sauransu. Kamar yadda ka sani ya zo nan ne ranar Asabar ina gani kila ma yanzu da muke magana da kai jama'a cika ƙa'idojin da yake ina wani san ƙaramin mutum ne kafin in ga wayan kana ba yana yawan ma cika ƙa'idojin yana yawan makiyar masu sun sallame shi.
To an sa ranar da za a kai shi kotun ko tukuna? Abdulrashid Bawa kenan shugaban hukumar EFCC ta Najeriya a tattaunawa da nayi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Awwal Musa Rafsanjani shugaban ƙungiyar nan da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International a Najeriya domin in ji irin martanin da zai maida akan wannan matakin da hukumar EFCC ta fara ɗauka akan Okochukwu Osita shugaban muryar Najeriya wato Voice of Nigeria inda yake cewa
wannan ba yau ba ne ake irin wannan akwai jami'ai gwamnati kala-kala suna nan irin wannan bishasa suke rashin bin ka'idar dokokin da suka ce a ba da kwangilan nan shi ake bi saboda shi da kansa shugaban ƙasa ya yadda ya tabbatar da kan cewa wannan dokar an aiwatar da ita kamar yadda tsarin wannan doka yake. Kamar misali su da kansu shi da kansa shugaban ƙasa ina zauna ina jagorantar mutane a fadar shugaban ƙasa ana ba da kwangiloli wanda ya keta dokar ita da kanta dokar kwangilar ba.
To amma a takamai me ya kuke ji ku ƴan Transparency International wanda kuka gabatar da rahoto kwanan nan da ke nuna cewa Najeriya har yanzu tana gaba-gaba a rukunin ƙasashen da ke cin hanci da rashawa?
Da gamsar da mu kan cewa irin wannan da muke da shi da wannan da muke da shi rahotanni ne wanda suke dada jaddadawa kan cewa a yanzu da gazancin nan da shawa a Najeriya yin da ake kuma babu kunya saboda haka duk rahoton da muke fitowa da shi yayi daidai da abin da ke faruwa a ƙasa. Kamar misali wannan abu da ya faru shi da kansa ya dada jaddada mana kan cewa rahoton da muka fito da shi wato ya zama yayi daidai da irin abin da yake wa kana a Najeriya.
Awal Musa Rafsanjani kenan na Transparency International a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.